Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 18 ga watan April na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Baballe, cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce zuwa yanzu sama da mutane miliyan 2,200 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, yayin da sama da wasu 154 suka mutu da cutar. Ma'aikatar sojin ruwan India ta faɗa a yau Asabar cewa akalla jama'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19. Kanin ƙungiyoyin 'yan jarida da na kare haƙƙin bal'adama sun yi kira ga hukumomin Mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani ɗan jarida na wata ƙaramar gidan rediyo da ya ɓace tun daga ranar 7 ga watan Afrilu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an yi jana'izar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya, Malam Abba Kyari, a makabar Taguru da ke Abuja, babban birnin tarayyar ƙasar. Haka kuma za mu kawo muku tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayar da ya yi. Bayan nan za mu ji ra'ayoyin wasu makusantansa. Sannan muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce ya zuwa yanzu mutane miliyan 2,200 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya, yayin da sama da wasu 150 suka mutu da cutar. Yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar Afirka, babban daraktar kiwon lafiya ta WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamaiman adadi a Afirka. Ya ce a makon da ya gabata an samu ƙarin kashi 51 cikin 100 na kamuwa da cutar da kuma kashi 60 cikin 100 na mutuwa a nahiyar Afirka, inji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sai dai ya ce ganin yadda ake fama da rashin isassun na'urorin gwajin cutar, akwai yiwuwar yawan waɗanda suka kamu da cutar ya haura abin da aka sani. A hali da ake ciki kuma, Washington ta musanta a jiya Juma'a cewa Amurka ba ta da na'urar gwaji, kana tana ɗaukar matakai na sake buɗe tattalin arzikin Amurka, yayin da kuma take la'akari da tsirewa da kuma kiyaye lafiyar al'ummarta a matsayin wani abu mai muhimmanci. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce muna kyauta zato, muna da ƙarfin gudanar da gwaje-gwaje ta yadda ya kamata a Amurka, domin jihohi su kai ga mataki na gaba a cikin lokaci da ya kamata da kuma yadda suke so. A matakin farko, fadar White House ta tsara za a baiwa wasu kasuwanci kamar wuraren cin abinci da wuraren miƙe jiki damar sake buɗewa. Ma'aikatar sojan ruwan India ta faɗa a yau Asabar cewa akalla jama'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19. Ma'aikatar sojan ruwan ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an jirgin ruwan suna zaune ne a sansanin sojan ruwa na INS Angre da ke Mumbai. Ma'aikatan jirgin ruwan suna cikin wani gini ne wanda yanzu aka killace su a ciki. Galibin su sun bayyana da alamomin cutar. Kasar India ta tabbatar da mutane 14,425 ne suka kamu da cutar COVID-19, yayin da wasu 488 suka mutu, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins. Ƙungiyoyin 'yan jarida da na kare haƙƙin bal'adama sun kira ga hukumomin Mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani ɗan jarida na wata ƙaramar gidan rediyo da ya ɓace tun daga ranar 7 ga watan Afrilu. Ibrahimu Abu Mbaroko, wakilin gidan rediyo unguwa mai suna Radio Communitaria de Palma ko kuma Palma Community Radio, ya ɓace ne yayin da yake kan hanyarsa komawa gida jim kaɗan bayan ya bar tashar. Iyalai da abokansa ba su ji duriyarsa ba tun wancan lokacin da ya ɓace. Gwamnatin Mozambique ba ta ce ufan ba akan batun ɓacewar Mbaroko. Rashin cewa ufan daga hukumomin ƙasar wani abu ne mai damuwa, kuma hakan na haifar da fargaban zai iya fuskantar cin zarafin da wasu 'yan jarida da aka ɗaure su ba tare da ba su damar magana da kowa ba, sakamakon buga labarai akan tashin hankali a arewacin Mozambique, a cewar wata sanarwa wacce ta kuma ƙara da cewa lamarin na hana fitar da labarai da bayani a lardin da ke fama da tashin hankalin, wanda hakan ba zai taimaka ba wurin kawo ƙarshen rikicin. A wani saƙon da ya aike wa abokan aikinsa a ranar 7 ga watan Afrilu, Mbaroko ya ce sojoji sun gewaye shi, a cewar RSF wacce ta ce ta tuntuɓi mutumin.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leka taskar rahotannin mu. Yau shirin namu zai mai da hankali ne akan mutuwar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari da Allah ya yi wa rasuwa jiya da daddare a sakamakon cutar coronavirus. Tunda dai aka yi masa jana'iza kamar yadda addinin Musulunci ya tanada, inda aka binne shi a makabar Taguru dake Abuja. Wakilinmu na fadar gwamnatin Najeriya Umar Faruku Musa ya samu zantawa da Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin, inda ya yi masa ƙarin bayani akan halin da ake ciki.
Shi ne na farko dai Allah ya yi shi mai gaskiya ne shi kuma mai biyayya, domin ina so tabbatar maka cewa biyayyarsa a cikin 100% ba za a cire ko kwaya ɗaya ga shugaban Muhammadu Buhari ba. Ya zauna da shekaru sai da 42 cikin shugaban Buhari, ya san shi, ya san inda yake so ya je da yadda yake so ya je. Ya ɗau umarni da guje shugaban Muhammadu Buhari, kuma Abu Kyari daga sati zuwa dare dama ba shi da asabar kola, kullum yana ba abin da ya sa gaba sai a tabbatar da muhimman ayyuka da suke da muhimmanci da ya san shugaban Buhari yana so ya yi don ya bari, ko da bayansa Abu ba a ce a ne maka magana kamar yadda ake kyautata harkar mu wannan haka muhimman ayyuka irin su titunan nan, gadoji, harkar wutar lantarki, harkar tsaro, abubuwan da shugaban Buhari ya sa a gaba Abu Kyari kullum a kan sauki. Nake so na ce kuma shi ne bai da kwadayi, bai da san abin duniya, saboda nesa-nesa yake da mutane don kada ma wani a zo a yi marshari ko a ce an sunna mar wani abu, don a ce an karɓi ko ya karɓi wani abu a hannun wani don a kaucewa abin da shugaban Buhari yake so a yi. Mutum da yawa sai su ce kamar yana janye jikinsa ko yana da wani daga kai ko wani abu, na a'a, gudun Abba Kyari shi ne kada ma a zo kusa da shi a zo a kullamar sharri a ce an bashi ko kuma an nemi ya saba umarnin shugaban Buhari ya je masa.
Ba ka ganin cewa wannan ɗawainiyar ayyukan da ya ɗauka da yawa shi yasa ake mai waɗansu tunani, domin wasu na ganin ya ɗauki ayyuka da yawa har da ba na ofishin shugaban ƙasar ba ko ofishin sa na shugaban ma'aikata ba, wataƙila shi yasa ba a yi masa irin fahimtar da kai kake ganin ya kamata a yi masa ba.
Na farko dai ba abin da zai je yi ba a sa shi ba, ai bambanci na bakiyar kira da sauran mutane, ba zai shiga abin da ba a saka shi ba. Saboda haka idan buƙatar shugaban Muhammadu Buhari ne, yanzu wannan sanadi na wannan ciwo ai harkar wutar lantarki ce ya tafi Germany. Shugaba Michael ta Germany ita ta gaya wa Buhari cewa yadda muka taimaka wa ƙasar Egypt ta gyara harkar wutar lantarki kuma za mu yi ba, ya sa shi a gaba. Saboda ba wasa yake so da abin ba, shi yasa shugaban Buhari ya dora Abu Kyari akan wannan kan. Duk da cewa akwai minista, akwai ma'aikata, a je a yi aiki tare da su don a samu wannan yin bukata. Saboda haka ba zargi ne wanda ya cancanta a yi masa ba, umarni yake bi.
Kasancewar rasuwar Abba Kyari na wani gibi kake ganin za a fuskanta ko ya bari a matsayin wanda ya ɗauki irin wannan ɗawainiyar ayyuka da yawa da shugaban Buhari ya ɗora masa?
To gibi ne babba, domin Abba Kyari kamar wani wata fila ce babba a fadar shugaban ƙasa, fila ce da mu da muke ƙarƙashinsa muka kewaye ta, muna riƙe da ita, waɗanda ike shi ke mana limanci akan biyayya akan aiki da shugaban Muhammadu Buhari ya azamu kai. Rashi ne ga ƙasa, domin Malam Abba Kyari kamar da nace wallahi tallahi ba san rai ne a gabansa ba. Idan abin duniya yake so a yi a samu, Abba Kyari zai rugu mutane marasa gaskiya a zo a yi abubuwan nan irin yadda aka saba yinsa a baya, sai an zo an gama mulkin nan gaba ɗaya a zo a ga cewa ƙarshen ta babu abin da aka tsinana. Ƙasa ta yi rashi, shugaban Buhari ya yi rashi, mukan mu da muke ƙarƙashin sa mun yi rashi.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja bayan da aka kammala jana'izar Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda tun farko gwamnatin ta ba da sanarwar cewa ba za a yi shi cikin cincirin da mutane ba, kuma za a bi ka'idojin da ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ta shirya. akan duk wanda ya rasu da tsarin da za a yi masa jana'iza. Kuma gwamnatin Tuni ta ce ba za a yi wannan taro na karɓar gaisuwa ba, wanda shi ma ya saba ka'idojin da hukumomin da ke yaƙi da cutar nan ta corona suka shimfiɗa a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu dai akan batun rasuwar marigayi Malam Abba Kyari ne, inda wakiliyar Madina Dauda ta duba mana tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayar da ya yi tun daga kan karatu har zuwa aiki. Madina gare ki.
Marigayi Abba Kyari dan asalin jihar Borno ne daga Bama ta karamar hukumar Dikwa, wanda aka yi misalin cewa an haife shi a shekara 1950, kuma ya fara karatun firamare ne a shekara 1957 a makarantar firamare ta kwana da ke Bama. Kamar yadda Malam Shehu Ahmed da ke Nemasa a Lagos ya bayyana mini a wata hira da nayi da shi ta wayar tarho.
Kai dan uwane ga marigayi Abba Kyari, tare kuka yi makarantar firamare?
Tare muka yi makarantar firamare.
Wannan firamare kenan?
Senior boarding primary school ba ma makarantar da Baba Gana Kingibe su Malaka Challa duk sun tafi can.
Daga wani shekara kenan?
If I can recall, 1960 muka shiga, 67 muka je senior primary school din muka same su a class 7, mu muna class 5, 64, 65 I think, yes.
Okay, so which means ya fi kamar 1957 kenan?
Shi yana aji biyu gaba da mu, mu muna class 5 a primary, shi yana class 7.
In dey 64 kuka je kuna primary 5?
Haka.
Shi ya je kenan 2 years kafin ku?
Haka. Haka na karanta sun ce yana da shekaru 79 da wai gwanan nan duk neither here nor there. Sun ce he was born 1938. Suna dauka abin nan ne na Bakari, Brigadier General Bakari.
Yanzu shekarun ku na haihuwa ya kai nawa kenan ku yanzu?
Ni 67 nake, 1953 aka haife ni.
Okay, to is possible shi zai zama kamar 70 kenan?
Ba zai kai 70 ba, ita 72 ba, 69 ba, maximum about that much.
Malam Shehu Ahmed ya bayyana mini cewa daga shekara 1965 ne Malam Abba Kyari ya miƙe zuwa makarantar sakandaren maza St. Paul's a Wusasa Zaria, wanda a yanzu ya zama kufe na college. Daga nan ne ya taƙaitaccen aikin jarida a New Nigeria da ke Kaduna, masu buga jaridar Gaskiya ta fi Kwabo. To bayan wannan taƙaitaccen aikin jarida, sai Malam Abba Kyari ya tafi Ingila, inda ya shiga jami'ar Warwick har ya samu digiri na farko a 1980. Daga nan ya shiga jami'ar Cambridge, nan ma ya sake samun digiri a fannin shari'a, kuma ya gama a 1980. A 1984 ya samu digiri na biyu a fannin shari'a a jami'ar Cambridge. To daga jami'ar Cambridge ya koma cibiyar koyar da kimiyyar haɓaka al'umma a Switzerland, da kuma jami'ar Harvard a 1992 zuwa 1994. A wannan lokacin ne sai ya koma gida jihar Borno. Malam Abba Kyari ya kwamishinan noma da karkara daga 1990 na ɗan lokaci kaɗan, sannan ya koma aikin banki a AIB zuwa UBA daga shekara 1995. Malam Abba Kyari dai ya taɓa zama editan jaridar Democrat a Kaduna a 1988. Ya rike manya-manyan mukamai a Unilever da kuma kamfanin mai na Exxon Mobil. Daga nan ne shugaba Muhammadu Buhari ya bashi mukamin shugaban ma'aikata a shekara 2015 har zuwa shekara 2020 kafin rayi ya halinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Amurka ta sanar a jiya Juma'a cewa tana taimakawa Pakistan da dala miliyan 8 wurin gudanar da shirye-shiryen dakile yaduwar cutar coronavirus a fadin kasar da kuma kula da mutane da suka kamu da cutar. Pakistan mai mutane miliyan 220 ta tabbatar da sama da mutane 700,000 suka kamu da cutar COVID-19, adadin da ke dada karuwa a duk rana ta Allah. Annobar ta kashe sama da mutane 135. Jakadan Amurka a Islamabad, Paul Jones, yayi bayani a wata sanarwa a jiya Juma'a cewa za a yi amfani da sabon tallafin ne a kafa dakunan gwaje-gwaje saboda iya gwada 'yan kasar da ke zaune cikin hadarin kamuwa da cutar, kuma a yi jinyarsu kana a sa ido a kan dakile yaduwar cutar. Taimakon zai tallafawa gidan cibiyoyin kulawan gaggawa a fadin Pakistan, kana a horar da ma'aikatan lafiya a unguwanni domin su taimaka wa mutane a cikin gidajensu da zumar rage yawa ayyuka a asibiti. Jones ya ce Amurka ita ce kan gaba wurin bada taimakon gaggawa da kuma muhimman matakai kamar yadda aka amince tsakanin kasashe mafi karfin tattalin arziki guda 20 a fadin duniya wanda ke taimakawa Pakistan. Daga ƙarshe hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga da kuma mummunan tasiri da coronavirus ke yi a daidai lokacin da annobar ke ƙara bazuwa a yankin. Yankunan Afirka ta yamma da ta tsakiya suna da tarin jama'a da suka rasa matsugunansu fiye da ko ina a nahiyar Afirka. Sama da mutane miliyan 9 ne aka tilastawa barin gidajensu dalilin tashin hankali da kuma canjin yanayi. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa yaduwar coronavirus ka iya rincaɓe ƙalubalolin kayan taimako da ake fama da shi a yankin mai fama da tashin hankali. Ya zuwa yanzu sama da mutane 5,000 suka kamu da cutar COVID-19 har da sama da mutane 100 da suka mutu kamar yadda aka sanarwa hukumar WHO daga ƙasashe 21. Mai magana da yawun hukumar ta 'yan gudun hijira Babar Baloch ya ce kamuwa da cutar da mace-macen sun faru ne a cikin jama'ar da ke daukar bakoncin 'yan gudun hijiran. Ya zuwa yanzu babu wanda ya kamu da cutar a cikin mutanen da suka rasa matsugunansu, amma ya yi kashedi cewa lamarin ka iya canjawa cikin gaggawa ganin yadda cutar ba ta bambanta jama'a.
Madalla gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Kamar yadda muka bayyana muku tun a farkon shirin namu na yau, zai mai da hankali ne akan rasuwar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari. Ga dai ra'ayoyin wasu makusantansa da wakilinmu Nasiru Adamu Likai ya jiyo mana.
Takaitaccen sanarwar da kakakin shugaba Buhari wato Femi Adesina na ya fitar ta kwarin ya jita-jitar da labarin mutuwar Abba Kyari ya fara da shi. Yawanci dai sakonnin addu'a ne ga mamaci da fatar kawo ƙarshen annobar coronavirus. Tun gabanin tafiyar shugaban ma'aikatan na fadar Aso Rock Lagos don jinyar mutane ke bayyana ra'ayinsu nawa'in ma cutar ba ta yi tsanani ba ko ma ba abin da ya shafi lafiyar Abba Kyari.
Muka yi sallama sai ya ce Babu Talba, haka ake kiran shi marigayi Ibrahim Tahir. To ni ma abbansu yana ce mun Babu Talba tun da ni na gaji shi Ibrahim Tahir. Sai muka tuntsure da dariya. Dariya ne na murna da daɗin cewa labarin nan fa da ake yadawa ta tsanani. Rashin lafiya ko ta mutuwa ko ta kusan mutuwa ba haka ba ne.
Nan matal bambauci ne Tahir Ibrahim Tahir ke magana ta wayar tarho bayan ya yi magana da marigayin da hakan ya sa ya ɗau matsayin rashin lafiyar ba tabbas a kai. Ya tal bambauci ya samu labarin a yanzu.
Allah ya ji ganshi ko muna masa kyakkyawan zato.
Tahir Ibrahim Tahir ya ce ya mutu ranar Juma'a kuma ta hanyar annoba da haka ana masa zaton samun rahama.
Allah ma yana kare shi daga tuhuma ko binciken kabari kuma wanda annoba don sanadiyan dau kirayensa. To lalle ko shi ma ana kyautata zaton shahidi ne ko kuwa yanke ma shahidi ne.
Marigayi Abba Kyari wanda masu sharhi da dama da yan hamayya ke nuna ya mamaye lamuran iko a fadar shugaba Buhari bai fai magana ba amma tasirinsa a fili yake na kasancewa dan boko mai tsara manufofin gwamnatin Buhari.
It is true Nigerians are poorer because there are less billionaires and less private jets.
Na Abba Kyari ne yake gwada shugaba Buhari da nuna don kawar da masu jiragen alfarma da tarin dukiya yasa yan Najeriya suka gaji da yanayin gwamnatin Buhari. Amma ai Buhari ya fitar da miliyoyin talakawa daga talauci. Wannan shine yasa yan Najeriya suka yi amanna da kai. Aka yi tafi rap rap rap.
Very happy and looking forward to this program.
Hakika shugaba Buhari zai girgiza ainun da wannan rashi dan ya nada Kyari ya zama ta hannunsa ne don ministoci za su iya ganawa da shi. Bisa ma'ana in sun zo gaban teburin marigayin tamkar sun gana da shugaban kasan ne. Har zuwa barinsa duniya bako waziri da aka zanta da shi a shirin muryar Amurka na ciki da gaskiya na bukatar shugaba Buhari ya sa baki don samun wani haƙƙi da ya ce Kyari ya rike masa da ya shafi wata kwangila.
Abba Kyari martini alagam na yi gama a re lamura lokin ike ta wuri a wadede lamura lan. Bisa bilillahi yanzu dai sai na dinka fula tukun ireke iyalina a ce Abba Kyari yana rayuwa a cikin kasa kuma zamantakewa da shi da mahaifina suke amanan da yake sakaninsu da mahaifina.
Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya yi watsi da zargin gabanin babban zaben 2019.
Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. Mutumin da za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duk da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan 20 tattara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana.
Yanzu za a jira a ga me zai sauya a fadar Aso Rock ne bayan rasuwar Malam Kyari. Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura Adamu El-Hikaya, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirinmu na makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a Accra mai suna VALD, inda ya bayyana mana matakan da gwamnati take dauka lokacin hana zirga-zirgan jama'a domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a biranen Kumasi da Accra, da kuma yadda matakan suke shafan sufuri a yankunan. Isa Ali ya dauko mana bayani akan abubuwan da yake gani idan aka ci gaba da su za su taimaka wa harkokin sufuri har ma bayan batun coronavirus. Ga ci gaban hiranmu.
Saboda kaga in ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da juna, ka gane. So mu da dadinmu ne a ce wai yanzu kujeran da ke dogon uku dai an doki biyu gaskiya mana dadi, sannan kuma su motocin da kuma ke dogon biyar taxi su kuma in su ma an yi a bar su aka nan hutu gaskiya zai mana dadi. Don ka duba yau shi ciwon korona da ya zo nga sai mu ce Allah dai ya kiyaye, amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama, especially kan batun tsafta. Ka gane, kan batun tsafta ai kamata ne a ce ba ma zuwa corona ba mutum ma ko mai kai ba ka iya ka wanke hannunka da sabulu kuma da ruwan da ke zuba. Ka ga alhairi dama yanzu haka in ka je sai mu ce terminal inda motoci sai mu ce terminal ke
nan ka fashe mota.
Aha, yanzu wurin madaukin mota duka baka shiga mota sai ka wanke hannunka da sabulu. Ko in one station yanzu muna da shi zaka wanke hannunka ne da kyau sai ka shiga mota. Saboda me? A kiyaye sauran fasinjoji da wannan ciwon corona. Ai wanga shiri na biyu ga kaga in an yi an bar shi ma kaga za mu samu ci gaba, saboda za mu karu ne tsafta ne kaga ne bayan an rage jama'a nan kuma sai wurin wanke hannu. Kaga wurare biyu ga in mun ka duba gaskiya zai kawo mana ci gaba. Amma su ma yan motoci na kira su ma roƙon da suke yi ne in za a bar shi haka nan kuma ya fi gwamnati kuma ta rage kudin mai. Inda gwamnati ta rage kudin mai to su ma za su iya su ci gaba da irin shirin ga koma bayan corona.
To akwai wani ilimi da kuke ba su ko wani karatu na musamman yanda za su iya su yi aikin su a daidai wannan lokaci ba tare da samun matsala ba tunda ma sun fara kokawa akan zancen kudin mai?
To gaskiya gabanin ma a soma shi wanga lockdown na Accra da birnin sai mu ce kuma shi da kasuwa. Kaga wani lokaci an soma a hana su aiki ne sam, an so a hana motoci ba motar da za ta yi aiki. Amma da gwamnati kuma ta duba saboda gaskiya in an ka hana su aiki sha'anin ciyarwa zai kawo mana matsala. Saboda mun ka duba kasashenmu na Afrika yanda da kasashen Turai kaga irin shirin da yan Turai sun ka yi ko baka aiki ma za a iya a ciyar da kai, ba mu da irin wannan shiri Afrika. Saboda in mun zo ma in za mu yi batun ma doka sai mu ce ba mu da wannan shiri. Kuma in sun kai zama bakwai biyu gaskiya zai kawo musu matsala. To cikin kiyayewa gwamnati ta ce ba damuwa an yarda su yi aiki amma kan wanga sabon shiri sai su ma sun ka yarda kamar haka sun yi aiki kai. Saboda shi yanzu dai sai mu ce Bature ne ya ce wai yanzu ne kan consensus ake aiki, suna aiki ne kan fahimtar juna yanzu aikin da ake yi kenan ka gane. Saboda su ma su samu arzikin da ko abincin da za su ciyar da iyalansu ma hana zai kawo damuwa. So kan kiyaye wannan su ma sun yarda cewa kama gabanin wani ya shiga motar gaskiya dole ne mai shi ya wanke hannu. To akwai wasu kuma da su gaskiya kan titi sun ke dokan mutane fasinjoji su ba su da sai mu ce station kenan wurin dokan fasinjoji su kuma fahimtar da dace wanda an kai da su ne kowane mota ya fi akwai abin da Bature ke ce wai sanitizer, wani abin da yake tsaftace hannu, kuma akwai wanda kuma at least sai mu ce shi alcohol ke ciki kenan, alcohol based kenan, da ya wuce ni 70% wanda yake da karfi zai iya ya kashe sai mu ce cututtukan corona dai da wasu cututtukan da dai an ka sani yana tafiya da dauda.
Yawa, to Isa, menene darasi da kake ganin za a iya dauka a cikin wannan abu ko da ba corona ya kare?
Na farko tsafta, sa'annan na biyu gane cewa kaman gaskiya akwai talauci da dama, ya za a yi gari ta iya ta samu abinci ta ciyar da sai mu ce mutanenta. Na biyu kenan, mun ce batun food security kenan, abinda turawa za su faɗi kenan. Na biyu kenan, food security, ya za a yi irin matsalolin da sun tashi jama'a za su samu abinci su ci ba da wani wahala ba. Sa'annan na uku kuma, banga corona kuma gaskiya ya farkar da mu kan sha'anin talauci, saboda mun samu wasu ba su da wuraren kwana. Ka gane aikin da suke yi ne sai mu ce in sun kai aiki da safe sai su samu wurin cin su, ba su da wurin kwana, ba a san yadda za a da wadanda mutane ba. Sa'annan kuma sai mu ce na karshe kuma gaskiya mun doki ilimi da dama cewa kama ma ai motoci in an ka rage yawan motoci ma kan titi ma yana iya ya kawo mana alhairi, kuma an haka ajiye yan sanda kuma kan titi kuma yana iya hana hasari. To yanzu da kowane titi kashi kowane titi akwai yan sanda da dama, saboda shi ya bar matukin kowa na tuka mota yadda aka sani, yadda kuma ke tafiya don da wuya ka ga kaman wanda bai da takarda license kenan ya fita wai zai tuka mota, saboda irin tsoro da ake da yan sanda.
A nan ne kuma za mu ja tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali, shugaban kungiyar VALT mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin Accra, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isu Dila Faki, jihar Kaduna, ce salam biyoye Hausa. Hakika yadda cutar COVID-19 ke ƙara ruwa a ƙasarmu Najeriya, abin akwai matuƙar tada hankali. Tun daga kan mutum ɗaya gashi an wayi gari da mutum kusan 500 da ke ɗauke da cutar. Duk irin ƙwararren matakan da gwamnati ke ɗauka na hana yaduwarta, amma abin kullum sai ƙara gaba yake yi. Don haka abin da ya kama ce mu kawai shi ne mu koma ga Allah, mu dukufa da yin addu'o'i Allah ya kawar mana da wannan cuta. Sako daga Ali Usman Taka, lafiya majin kungiyar muryar talaka ta jihar Kebbi, ya ce muryar Amurka lokaci yayi da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta fito fili ta daina boye wa talakawan kasar gaskiyar magana game da basu wutar lantarki har na watanni biyu ba tare da ko sisin kwabo ba, da gwamnati ta ce za ta yi domin rage wa talakawa raɗaɗin killace su a gida a cikin matakan takaita yaduwar cutar coronavirus. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, ya ce hakika a yadda cutar coronavirus ke neman yin kama wuri zauna a ƙasarmu Najeriya, abin tayar da hankali ne matuƙa. Muna kira ga gwamnatin ƙasar tamu da ta tashi tsaye domin takawa cutar burki, haka ma jama'a su dage da addu'an neman saukin cutar a wurin Allah, domin dai shi ne mahalicin cuta da maganinta. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
To, baban da cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce zuwa yanzu sama da mutane miliyan 2,200 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, yayin da sama da wasu 154,000 suka mutu da cutar. Ma'aikatar sojin ruwan India ta faɗa a yau Asabar cewa akalla jama'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19. Kani kungiyoyin 'yan jarida da na kare haƙƙin bal'adama sun yi kira ga hukumomin Mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani ɗan jarida na wata ƙaramar gidan rediyon da ya ɓace tun daga ranar 7 ga watan Afrilu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin daura Alhaji Umar Faruk Umar bisa rasuwar uwar gidansa Hajiya Binta. Allah ya jikanta ya rahamshe ta, ya sa aljanna makoma, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.
Restez branchés sur le monde avec...